بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باين حتى موسى كداوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikin abin da za mu dora akwai tambayoyi da suka taru, sannan kafin nan kuma akwai dan abin da ya rage na karatun ayoyin da muka karanta jiya daga aya ta 18 zuwa ta 21 cikin wannan sura da muke ciki, suratul Isra, wanda ba mu gama faɗar fa'idojin da ke cikin waɗannan ayoyi ba sai lokaci ya tsaida mu. Waɗannan ayoyi su ne tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa kulla insani na arzalmahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuran. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Man ihtada fa innama tahtadi li-nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu ala nafsihi.
Na manta daga ina ne muka fara ne?
Man kana yuridu al-ajlata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan nuriddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Unzur kayfa faddalna ba'dahum 'ala ba'd wa lal-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Mun fassara waɗannan ayoyi, mun kuma yi tafsirin su daidai gwargwado, sannan mun faɗi fa'idojin da ke cikin su. Abin da ya rage mu ƙara daga cikin waɗannan fa'idoji shine faɗin Allah maɗaukakin sarki, kullan numiddu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbik. Wannan aya tana nuna cewa ba wanda Allah yake hana shi daga cikin falalolinsa. Kuma kar ka yi tsammani yawan nagartarka ita za ta sa ka samu kuɗi, ko yawan rashin nagartar wani ita za ta sa yi talauci, ba haka ba ne. Shi Allah maɗaukakin sarki ya ce kullan numidu, ko amuna bashi ha'ula mutanen kirki wa ha'ula da mutanen banza, kowa Allah yana bashi. Wannan ƙaddarar Allah ce kauniya, ba zai canza ta ba. Wannan yana da kyau mutum ya fahimta. Akwai waɗanda suke yin ibada saboda Allah ya ba su kuɗi, don haka idan Allah bai ba su ba sai su daina ibada. Akwai wanda zai yi ta ibada saboda an ce in kana da kirki Allah zai maka mai kyau, daidai idan Allah bai ba shi ba kuma sai ya rinka yin baya-baya. To Allah ya ce wa ma kana ata'u rabbika mahzura, ba wanda Allah yake masa rowar kyautarsa ta nan duniya. Inda a ce nagarta tana sa mutum ya samu kuɗi, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kuɗi a duniya. Amma yayi rayuwar masu kuɗi? Ya bar duniya a matsayin mai kuɗi? Ya bar kuɗi da za a gada? A'a. Saboda haka nagarta ba ta jawo kai kuɗi. Kullan numiddu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbi kyauta. Fa'ida ta gaba ita ce duk bada arziki kyauta ce, ita kuma kyauta yadda ka ga dama kake rabawa tun da naka ne. Ba a tuhumar Allah da cewa me yasa wani ya samu kuɗi, me yasa wani ya rasa. Kuskure ne ka riƙa jin a ranka cewa kai gashi Allah bai baka ba, kuma kai Allah ya kaskantar da kai saboda bai baka kuɗi ba. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wai mutum ya samu kuɗi zai ce ya samu daraja, ya samu ɗaukaka a wurin Allah. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. In bai da kuɗi zai ce Allah ya wulakanta shi, kalla ba haka ba ne. Samun kuɗi ba shi ne ɗaukaka ba. A yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal Allah ya ce ba haka bane la yashkurun mutane ne ba su sani ba samun kudi da ƴaƴa ba shine alamar cewa Allah ya maka alheri ba kuma karka ga don ka samu kudi ko ka samu lafiya sai ka ce Allah ya so ni a'a Allah ya jarrabe ka dai kuna fahimtar wannan da kyau wa nabluukum bisharri wal khairi fitna da samu da rashi duka jarabawa ce amma baya nufi don ka rasa Allah baya son ka don ka samu Allah yana son ka ba haka bane sannan muna fahimta da Allah yake kullun kowa ana bashi idan Allah ya ga dama mutum yana iya kafirci kuma Allah ya hana shi kamar yadda yake ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid don wani zai iya cewa shi ya fahimci cewa kafiran nan sun fi samun arziki gashi nan duk Allah ya ba su abin duniya Allah ya ce zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamu zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamduda kamar ni da wanda aka bashi kuɗi to sai ya dauka cewa kafirci ko sabon Allah yana sa a samu kuɗi kamar yadda imani baya sa a samu kuɗi kafirci ma baya sa a samu shi wannan Allah yana rabawa yadda ya ga dama ne kullum kowa Allah yana bashi amma yadda yake so idan a cikin imani kaga baka samu kuɗi baka gujara ba kafirci kaga shi zai sa ka samu shi wannan bai daga cikin alaka ta wato ubangiji da bawa mai kyau ko mara kyau ba da kuɗi me dalili saboda kuɗi ba komai bane a wurin Allah imani shine abu mai daraja shine wanda sai Allah ya zaba yake ba mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yu'ti almala man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana bada kuɗi wa wanda yake so da wanda baya so wala yu'ti alimana illa man yuhibbu sai dai imani baya bada shi sai ga wanda yake so shi yasa zo ka dauki statistics din kasashen da suka fi talauci a duniya a kasa mafiya talauci a duniya guda 10 guda 2 ne kadai kasashen musulmi duk sauran ba na musulmi bane ashe ba wai kafirci ne yake kawo kudi ba kamar yadda a can sama cikin masu kudin duniya top 10 kafirai ne ha kuma top 10 wanda suka fi rashin arziki shi ma duk kafiran ne mun muna tsakiyawa kadalika ja'alnakum ummatan wasatan kuma yafi mana akwai wanda Allah zai jarrabe shi kafircinsa kuɗi ne ya dace da shi akwai wanda kuma talauci ne ya dace da shi sai Allah ya yi abin da ya ga dama don kar ka gwada Allah da cewa wai don ka yi imani dole a baka kuɗi ko don ka yi ko don wani ya yi kafirci ya samu kuɗi kai ma ka gwada ka gani Allah zai maka ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid sannan thumma ja'alna lahu jahannam sai zama kai asara 10 da 10 sannan fa'ida ta gaba da Allah ya ce wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar Allah ba abun ruwa bane wa kowa daga cikin mutane ko kafiri ko mumini wannan ma darasi ne ga mumine su dauka kyauta ba a ware mutane ka ce sai wani zaka bawa idan kyauta ce da musulmi da wanda ba musulmi ba da masoyinka da makiyinka duka musu kyauta sadaka da zakka ita ce ba a bawa sai musulmi amma kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba masoyinsa ya ba makiyinsa ya ba wanda yazo zai yake shi ma da bai samu nasara ba sai ba shi kudi yace koma gida saboda haka kyauta ita wa ma kana ata'u rabbika mahzura ba abun rowa bane idan kyauta ce Allah ce undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd kadu yanda muka bambanta mutane akan saur akan shashi a wajen pipo na rayuwa kadu yanda wannan rayuwar take wajen yadda Allah ya bambanta mutane wannan yana sama wannan yana ƙasa haka Allah ya kaddara rayuwar nan to sai Allah yake ka kiyasta wannan akan lahira walal akhiratu akbar lahira sai ka fi ganin darajat da tafdil da darajoji da fifiko sai kaga yafi yawa a lahira hadisi ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da Allah yace ghurafun min fawqiha ghuraf mabniya akwai benaye wani benin sama da wannan wani benin sama da wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen da suke hawa na ƙasa idan za su hango hawa na gaban su suna hango su nesa kamar yadda kake hango taurari daga ƙasa kar ku manta da nisan taurari da na ga muku tun a karatun baya wannan taurarin ba kusa da mu suke ba wata duniyar ce ba wannan duniyar bace amma tsakanin hawa na benen wani da wani a cikin aljanna kaga akbaru darajat kenan wanda zai fi nuna maka shi a fili sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suka yi mutuwar shahada fi sabilillahi a jihadi saboda Allah Allah zai bambanta matsayin su a cikin aljanna har daraja guda 100 kowace daraja tsakaninta da daraja ta gabanta kama bainas sama'i wal ard kaman nisan dake tsakanin ƙasa zuwa sama nisan dake tsakanin ƙasa zuwa sama ba fa shine nisan dake tsakanin nan zuwa taurari ba shin har yanzu kimiyyar duniya bata gano inda nisan da yake daga nan ƙasa zuwa sama ba an dai tafi a cikin sararin samaniya ko an tafi da jirage ko an tafi da haske amma har yanzu ba a haska jikin bangon sama ba ballantana a gane nisan distance ko to nisan dake tsakanin hawa ɗaya zuwa hawa na biyu zuwa na uku zuwa na hudu har aje 100 tsakanin kowane step guda biyu kamar daga nan zuwa ƙasa ne daga nan zuwa sama shi yasa kai aiki kawai akan Allah ya baka aljanna walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila sannan wannan zai nuna maka halittar Allah fa bata karewa yawan girman ta ya wuce yadda dan adam zai iya lissafi ba wanda ya san yawan girman halittar Allah sai Allah yanzu daga nan zuwa sama muna raye a nan duniyar amma ba mu san iya karshen yadda bangon sama yake ba sama ta daya fa kenan amma idan aka je cikin aljanna ba wai ita aljannar duka ba aljannar mutum daya yana step 1 da aljannar mutumin da yake step 2 hawa na biyu kamar daga nan zuwa sama ne kuna fahimta to mutane nawa ne za su shiga aljannan sannan kowane mutum an ba shi ardu haka ardi sama'i wal ard an ba shi fadin aljannan da filinsa pegin iya gidansa a aljanna shine kamar daga nan zuwa kaje sama ba fa daga nan zuwa ka kure fadin duniya ba fadin duniya nawa ne yake ba wai kamar daga nan ka tashi a jirgi kai awa 10 kaje ka sauka a wata ƙasa nan duk kana tafiya a cikin gidanka a ba nan ake magana ba a tashi daga nan a tafi sama har a isa jikin bangon sama baka gama fita a filin aljannar mutum daya ba shi ta ce akbaru darajat hankali zai iya auna wannan wa akbaru tafdila fa'ida ta ƙarshe da zamu faɗa shine duk wannan abin da Allah ya faɗa ba kowa bane sai mumini kadai zai ci sai mumini kadai wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min dole sai mutum ya zama mumini duk wanda ba mumini ba wannan zancen da ake yi sai dai a kare akan labari kadai yaji amma ba za a yi tare da shi ba Allah ka sa mu zama masu imani aikin mu na kwarai Allah ka karba muna aikin mu na kurakurai da laifuffuka Allah ka gafarta mana to ga abin da ya sauka na wasu daga cikin tambayoyi wannan mai tambaya yana cewa malam idan mutum yana itikafi a masallaci zai iya karatun boko eh zai iya ba wanda ya hana ka yin abubuwa don ka yi karatu kai asalin itikafi wuri ne na ibada shi ya kamata ka fi yawan yi amma kana kusa da jarabawa za ka ɗauko ne abinka ka ɗan duba wannan duk babu laifi ka shiga cikin harka da gangan jikinka wani aida ƙwaƙwalwarka kawai kake kamar yadda ya halatta ka yi bacci ai ba ibada ba ce mai zaman kanta sai dai ta zama wasila ce ga ibada to haka zaka bai da karatun bokon ba sai ka dan duba ko sai kai addu'a tunda itikafi kake kana ibada mai wa Allah ya sa albarka idan da baka ci yau ka ci sanan tambayar sa tabbi yace sun yi ciniki da wani akan wani abu zai saya akan 2000 shi kuma da ya tashi biyan sa kudi sai ya biya shi akan 3000 to sai ya zo ya lissafi ya ga wancan din yayi kuskure sai ya mayar masa sai wancan yace masa a'a shi lissafin sa daidai ne kawai zai rike kudin sa ne shine yace shi kuma ya gano cewa kuskure wancan din yayi ya zai ya je ci kudin a'a ka je ka fahimtar da shi cewa kuskure ne bai riga ya halatta ba a gare ka tukunna har sai kai ɗayan biyu ko dai ka je ka gaya masa ku sake lissafi sai ya tabbata a gare ka cewa naka ne tunda ma tabbata bi yaqin la yazulu illa bi yaqin kai ka samu yaqini cewa ba kuɗinka ba ne ba yanda za a yi zama naka sai an samu yaqini cewa da yi naka ne bai riga zama naka ba tukun sai ka samu yaqini ya kawo da wancan yaqini saboda haka idan ka je kuka sake lissafi aka gano cewa kai da kai kuskure shikenan ko kuma hanya ta biyu ita ce ka je ka ce masa ni fa a gani na har yanzu akwai kuskure ka yarda idan kai ne da kuskure kudin ya halatta gare ni in yace maka ya halatta shikenan ka daga ci abinka kuna fahimta in ka gaya masa ka zai ce a sake lissafi amma in ka gaya masa ya yarda ka ce masa ka yarda da cewa koda kai ne kai kuskure in ya karu halal ina ne ka bar mu shikenan yace ya bar maka shikenan man baka ba la yahillu abinnan la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsi kuma Allah ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wannan kuma bil batil ne idan ka ci ba tare da tabbacin cewa naka bane tambayar sa ta uku yace shine yake ba wani dan uwansa bashin kaya na sayarwa akan idan wata yayi zai biya shi to sai dan uwan nasa kuma ya fara halin sa ya fara canzawa yana shayi-shayi yanzu ya bashi kaya kuma daga baya wancan din sai ya ce a karya farashin kayan a sayar kawai shi a tura masa kudi shi zai biya a haka shine wannan din yace da ya karyar kuma sai ya dan samu abin yayi appreciation sai ya sayar sama da yadda wancan din yace a karya wannan abun da ya karu yace sai ya dauka sai ya je na ba mahaifiyar wancan din domin idan ya bar shi shi ba zai ba mahaifiyar komai ba shayi-shayi kawai zai da kudin mai hukuncin sa kai daidai mana kai daidai saboda dama mutumin da yake shayi-shayi ya bai halatta a bashi kudi ba Allah ce wala tu subha'a amwalakum akwai wawa ne da ya wuce mai daukan kudi kuma ya je saya abin da zai cutar da shi a asalin wawan kenan zaka karka bashi kudin shi sai ku bashi daidai gurgurdun bukatu na lalura sauran kuma ku yi masa yadda ya dace abin da ya dace ko shine a ba mahaifiyarsa ko ta masa addu'a Allah ya shirye shi sai tambaya ta gaba ta ce liman da yake sallar tarawihi raka'a biyu da ya sallama sai manta yi uku kafin ya sallama ya zai idan mutum yana raka'a biyu a nafila da ya zo ya manta sai tashi ya uku sai ya ci gaba sai zama hudu saboda ba a yin wuturi sai idan za ka gama sallar gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhira salatikum bil layli witra ku sa sallar ku ta karshe a dare ya zama wuturi ne don haka shi kuma bai gama ba don haka idan kai raka uku kai sallama sai ka turo sai ka tashi ka karo daya sai kai sallama sai ya zama sun zama hudu kenan ka kashe wuturin kenan sai ka ci gaba abunka an fahimta tambaya ta biyu ce daga cikin kayan abinci wanne ne ya halatta mutum ya saya ya ajiye wanne ne kuma bai halatta ba wanda ya halatta mutum ya saya shine wanda kuma mutum ya ajiye shine wanda ba bukatar mutane da kuma tsadarsa a kansu duk kayan da ya zama bai yi tsada ba a wurin mutane ko mutane ba sa damuwa da bukatarsa a yanzu saboda akwai shi available an fahimta akwai shi sufficient to wannan ya halatta ka saya ka ajiye inda gaba ana bukata sai ka fitar ka sayar saboda idan ka saya to kana taimakon wanda suka noma ne da wanda suka saya suke neman mai saye idan ba ku saya ba su waɗanda suka siyo ko wanda suka noma ai asararsa za su tunda ba a siye ko kuma bai yi tsada ba kuma kowa ma yana da yana nan available kuma akwai affordability amma idan kaya yana tsada kayan abinci da kayan sauran essential commodities ba kawai ko sabulu ne indai ana tsananin bukata kuma yana da tsada to wannan ba za ka saya ka ajiye ba sai dai ka saya ka sayar tunda ana bukata sai dai a yi ta juya shi amma idan ka saya ka ajiye to zai ƙara takurawa mutane sai ya ƙara tsadar ba a hana ka ka saya ka ci riba ba amma an hana ka ka ɓoye ya ƙara tsada kuna fahimta da kyau so kaga yanzu ba ni ne zan gaya maka nau'in abincin ba kai ne zaka ga a lokacin wani irin abinci ne wanda mutane ba za su damu ba idan irin ka ka saya ka ajiye gurgurdun bukatar mutane a kai da gurgurdun tsadarsa da kuma gurgurdun scarcity da zai yi idan ka saya ka ajiye tambayar sa ta gaba ce ya halatta mutum ya sayi gona da aka shuka amma bata nuna ba kamar rake ta yi tsayi amma bata fara yin abin zaki ba ya halatta ba rake ba ko menene baya halatta a sai da shi idan an shuka har sai ya kai ya fara nuna ya fara kwari ta yanda an gano cewa dukansa da yardar Allah zai karasa ko kwaya ɗaya ne in ya nuna shi ke amma idan ba a ga alamun nuna ba sai ka sayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yaya zaka halatta wa kanka kuɗin ɗan uwanka kai kana da tabbas ga kuɗi a hannunka shi kuma ya saya abinda ba tabbas kai da ka saya Allah ce za a baka kuɗi kuɗi kuma tabbas ne shi kuma ya ɗauki me ya ɗauki gaibu to ya kai zaka halatta wa kanka na su cikakke shi kuma ka bashi abinda ba tabbas ba idan ya fara nuna wannan kowa ya sani amma bai fara nuna ba ba a san me zai faru ba to bai kai yanda za a sayar ba masu gona da suke fara gona sai su yi shuka sai su sayar a haka bai halatta ba masu lambu waɗanda suna fara feso ƴaƴa ko sun yi fure sai su sayar bai halatta ba idan kana so a yi cinikin gona ba ta nuna ba sai dai a yi cinikin kararen ko bishiyoyin amma ba ƴaƴan ba kuna fahimta da kyau ko kuma a yi cinikin filin amma ban da shukar kaga su waɗannan tabbas ne amma duk abinda ƴaƴan ake bukata to baraka sai da abun batun da ba a da tabbacin ƴaƴan indai an yi gini akan ƴaƴan ne amma idan an yi gini akan bishiyar ce wannan da ƴaƴa da ba ƴaƴa duk ɗaya ne wannan shi ya halatta kuna fahimta da kyau saboda yin cinikin wannan da kace to kamar cinikin akuya ne tana da ciki sai a yi ciniki akan ƴar da take cikin cikin akwai tabbas ne akan ƴar yanzu tabbas akan meye uwar sai dai kai ciniki akan uwar sannan in za a ce tana da ciki ba za a hada da cinikin ɗan cikin ba sai dai a ce ta fi nauyi za ka bari a sayar da nauyinta ya fi na wancan amma ba wai ana ciniki akan ɗan ciki shi ma ya shiga cikin ciniki ba saboda ba a san shi ba ai an fahimta ya tabbata a hadisi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari qabla budubi salahiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da kayan amfanin gona alhali ba su fara bayyana nuna ba tambayar ta hudu yace menene ya tabbata a sunna mahaifi zai yi wa yaron da aka haife shi shin kiran sallah ne ko iqama sai kuma dabino a baki to ran bari faɗa a dunkule idan Allah ya baka haihuwa me da me ya tabbata a sunna abinda za ka yi ji su a hankali a jere a jere na farko ana so idan kana tsammanin haihuwa to tun kafin matar ta haifu ku rinka yin addu'a akan ɗan da za ta haifa ya zama mai ɗankinki rabbi habli minas salihin addu'ar annabi ibrahim rabbi habli minas salihin sannan ita matar idan ta zo haihuwa an fahimta ana so ta rinka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda kar shaitan ya zo mata a wajen haihuwar ya sa a karbi haihuwar tare da shi don shaitan ya yi alkawari wa sharikum fil amwali wal aulad ka yi musharaka da su a wajen ƴaƴansu to kar ya zo lokacin haihuwar ɗan ballantana ya shafe shi sannan tana haifuwarsa kuma wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan sai kuma sai ta taba dan da ta haifan sai ta ce u'iduka billahi min ash-shaytanir rajim ko u'iduki billahi min ash-shaytan ko u'iduka wa dhurriyyataka billahi min ash-shaytanir rajim ina neman Allah ya tsare ka da zuriyarka daga shaytan shine addu'ar da mahaifiyar nana Maryamu ta yi mata tun lokacin da ta haife ta an fahimta uwa ta gama nata kenan sai kuma uba a lokacin da aka haifi yaro uba in yazo ya dauke shi abin da ake so mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ana masa albishir da an haifi abin da ya tabbata a sunna nana Aisha Allah ya kare ta gare ta idan an yi haihuwa ana ga mata bata ce me muka samu sai dai ta ce an haife shi lafiya kuna fahimta ba damuwar ita ce namiji ko mace ba shin an haife shi yana da cikakkiyar halitta lafiya a ce lafiya sai ta ce alhamdulillahi rabbil alamin an fahimci wannan to uba abin da ya kamata ana gaya maka an haifi sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kafin ka ce me aka samu sannan idan aka zo aka baka dan ka dauka to sai kai masa tahmidi kai masa addu'a ta albarka tare da tahmidi tahmidi shine tauna dabino da kuma sawa yaron zakin dabinon hade da yawunka da bismillah a cikin bakin yaro idan aka haifi yaro akan kawo shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tauna dabino sai ya lakaci yawunsa mai albarka sai ya sa wa yaro in ya sa kuma sai ya sa a cikin bakin yaro ya sa ta yanda lalle yaro sai ya hade sai ya sa yatsa ya gauraya shi a cikin bakin yaro ta yanda zai shiga har yaro ya hade an fahimta wasu malamai suka ce wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadai ake daukan dan da ba nasa ba a kai masa saboda neman albarkar yawunsa amma sauran mutane ba za a musu wannan ba sai dai in kana da dangi da yaron kai ma kana matsayin uba ne wa yaron ko kaka ko makamancin wannan an fahimta amma in ba haka ba to uba ne zai yi ko uwa haka da yawa daga cikin malamai suka ce wadansu kamar Imam Nawawi yace za a kai wa duwani wanda ake masa kikkiawan zato cewa magajin annabi ne sallallahu alaihi wasallam cikin malamai yayi amma wadansu malamai suna gani saboda gujewa shubuhan wani ya fara jin cewa shi yanzu yana da yawunsa akwai albarka ballantana mutane su fara tanda to kawai sai a bari akan wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma sai ka ce wa uwa ta yi ko uba yi an fahimta ko to sai ana son wannan tahninkin tun farko farkon haihuwa ne ma tun farko farko ba wai sai ya kwana uku ba kyanta tun kafin ma ya fara shan mama in kuma ma ya fara sha to ba matsala wannan tahninkin sunna ne mustahabi ba dole bane sannan sai kuma wanda ya tahninkin sai ya masa addu'a da albarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake an ji wannan farkon haihuwa ke abu na biyu da zai zo shine ka zaba wa yaron suna mai kyau suna mai kyau akwai suna na sunna mustahabi akwai suna na halal suna na sunna mustahabi shine irin sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan asa kamar Abdurrahman da Abdullah sai kuma duk sunayen da aka jingina da sunan Allah a ce bawan wani daga cikin sunayen Allah sannan kuma daga shi kuma sai sunayen annabawa to sai kuma duk suna mai kyau wanda ma'anarsa take da kyau sabon sunayen cikin sahabbai ko sunayen cikin magabata ko sunan da kai da kanka kaji cewa yana da kyau ma'anar kuma bai karya wani daga cikin ka'idojin sa suna ba wanda a cikinsa akwai madu ko kuma akwai zammu ɗaya daga cikin biyu babu to ya halatta sannan kuma idan aka zo wannan sa suna ana iya sawa kashi uku ana iya sawa ranar da aka haifu annabi sallallahu alaihi wasallama bayan kwana daya an haifu masa jiya yazo da safe yace jiya da dare an yi min haihuwa na kuma sawa yaron suna Ibrahim sannan wani ma an yi masa haihuwa ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama yaron annabi ya sa masa dabino sai yace na sa masa suna Abdullahi kaga ana iya sa suna a lokacin kenan kuma gashi wa inni samaituha Maryama a lokacin da ta haife ta doka ya halatta a sa suna a lokacin da aka haifa musamman inda ma sunan yana ranka tun kafin a haifi yaron ana iya sawa kuma bayan kwana uku ana iya kuma bari sai bayan kwana bakwai to a wannan kwana bakwai inda ya sauran sunnonin kuma suke daga cikin su akwai aski wa yaron daga cikin su akwai yanka daga ciki kuma akwai wannan sa suna din saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma kowani yaro jariri yana rataye da abun sunansa wanda za a yanka masa a ranar bakwai din sa sannan kuma za a aske masa kai kuma za a sa masa suna to kaga ya zama a kwana bakwai ana iya sa suna waɗansu malamai suka ce a ranar da aka yi haifu wannan idan aka yi masa tahaniki za a yi masa kiran sallah a kunnen dama saboda asar ko hadisi wanda ke cewa lokacin da aka haifi Al-Hasan da Al-Hussein annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kiran sallah malam Albani a cikin silsila sahiha ya ce Hasanun insha Allah yace insha Allah Hasan bi shawahidi amma da yawan malamai suna gani marwayatan hadisin akwai da'af a ciki don haka bai inganta ba amma in ka tattara su kana iya cewa za a iya yi babu laifi amma banda iqama ita bata inganta ba amma kiran sallah shi wannan ana iya yi saboda yaro ya zama farkon abin da ya ji a kunnensa shine wato ambaton sunan Allah da kalimatu shahada da girmama Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara ji a kunnensa kafin ya ji sauran hayaniya in baka yi sauri ka masa wannan ba ma in aka kunna kida a garin a gidanku sai ya ta jin disco to sannan kuma a cikin kwana bakwai din ake yanka wannan yanka din annabi sallallahu alaihi wasallam yace anil gulami shatani mukafi atani wa anil jariyati sha idan namiji ne ayi masa guda biyu kananan dabbobi cikakku shine wanda suka kai shekara guda ke akalla sannan masu kyau irin wanda za a iya layya da su sannan ko mata tumaki ko raguna biyu duk ya halatta ko awaki ko taure duk wanda ka yanka yayi amma idan namiji ne kai biyu idan mace ce kai daya idan kana da hali haka ake so ana fahimta sa'annan kuma idan aka yanka zaka raba sadaka ba zaka rataye ne matar ta zo tana ci kadan kadan har ya kare ko ayi miyan suna da shi ba a'a abin da yafi kyau shine ka bada sadaka kana iya daukar daya ka bada sadaka daya kuma a ci a gida kana iya raba shi ka bata amma dai lalle a bada sadaka shine abin da aka fi sani a wurin magabata kuma wasu cikin magabata suka ce kar a sassara kashin a yayyanka shi gunduwa gunduwa gaba gaba saboda a ba mutum a cike da ji cewa lalle wannan naman suna ne amma ka zo kayan ka dan kucilka ban ba ma zai isa miya ba in za ka zo ka cire cinya ka san cinya ai daga nan har zuwa da yawa ai sai ka aika shi a kai gidan wani ai addu'a ma yaro kaga za a yi masa addu'a ai in kana so matarka kuma ka sai mata na jinya sai ka sai wani daban amma wannan na sadaka ne ana so a yi addu'a wa yaro sannan kana iya sawa kuma sai a dafa a gida sai a kira mutane su ci shi ma an samu magabata suna haka wani sahabi an yi masa haihuwa sai kira abokansa sai sa aka dafa wannan ragon sunan an fahimta sai kira su sai aka ci aka sha sai ce wai addu'a wa yaro sai aka yi addu'a kaga ai kwane sai ke addu'a sosai idan mace ce ko sai a yanka guda daya. Wannan yankan ana yi ne a ranar kwana bakwai, idan baka samu hali ba sai ka je bakwai na biyu, idan baka samu hali ba sai a je bakwai na uku. Sannan wannan yanka din bakwai din shin ana kirgawa ne da yini ko ana kirgawa da kwana? Malikiya suka ce ana kirgawa da kwana. Daka idan yau muna juma'a ko idan aka haifu yau juma'a sai juma'a ta dawo, saboda ana kirgawa da kwana ne. Kaga tunda yau juma'a in ka fara kirgawa da kwana zaka ce asabar kenan, daya, lahadi, biyu, litinin, talata, laraba, alhamis, juma'a sai ta zagayo shine bakwai. Amma sauran malaman wanda su suka fiyawa suka ce a ana kirgawa da yini ne, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tudbahu anhu yawma sabi'i, ranar, to kuma yau ne ranar da aka haifa, to ya baraka kirga yau ba, in ka fara daga gobe ka cire yau ai, to yau juma'a aka haifu sai ka ce yau juma'a daya, an fahimta? Asabar, lahadi, litinin, talata, laraba, alhamis shine suna. Kaga an zo yini bakwai kenan, ba kwana bakwai ba. Wannan shi yafi rinjaye, amma an kai amfani da malikiya ka bari sai ranar juma'a ma yayi, dukkan mu haka aka mana. Allah gafarta malam. Kaga duk iyaye mu yan malikiya ne, haka kuma muna nan akan wancan kwana bakwai ɗin, amma mu yanzu yini bakwai muke yi. Sannan kuma bayan wannan sai idan mutum bai iyayensa ba su samu dama har an tsallake wannan mutum ya girma, to yi wa kansa, kowa ya tambaya ya ji ba a maka maka yi baka makara ba. Hadisi ma na Anas a cikin Al-Adabul Mufrad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya girma ya yi wa kansa su, ya yi wa kansa ragon suna, saboda ba a yi masa ba tunda an haife shi a cikin jahiliya. An fahimta? Sannan samu magabata da yawa in sun tashi sai su tambaya iyayensu an yi musu, saboda in ba a musu ba sai su yi wa kansu. An fahimta ko? To saboda haka sai ka yi wa kanka, musamman da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranka yana rataye ne sai an yi maka suna. To kaga ba a maka ba kai sai ka kyanto wannan ran naka, sai ka fanshe shi. Wannan dai dangane da yanka kenan. Sannan wannan aski din idan akwai ƙwararren wanzan wanda ya iya sai a yi, idan babu a haƙura da askin. Don sukan yi a jijjiwa yaron ciwo a kaya, ko uwa ta ce za ta gwada, ko uban ya ce yau shi ma zai gwada. To kuma kan yaro ba kowa ne yake iya askewa ba, idan akwai ƙwararre a yi, idan babu a bar shi, ba wai wajibi ba ne, sunna ne. An fahimta da kyau? Sannan kuma idan aka zo yin wannan askin ana yin sadaka. Malam Ibn Uthaymeen ya ce in ba a samu damar yin askin ba sai ka je ka yi sadakar kawai, in kuma aka samu dama sai a yi, sai a tara gashi, sai a dunkule, sai a auna shi, sai a gan shi gram nawa ne, in ka gan yawan nauyinsa sai ka sai azurfa gurgurdan wannan gram din, sai ka bada sadaka da shi. Ko kuma sai ka je ka samu misali a ce gram 5 ne nauyin gashin, sai ka ce to nawa ne gram 5 na azurfa, in aka gaya maka kudin sai ka je ka bada sadaka, ba wani kudi mai yawa bane, kuna ta kalle-kalle duk ba zai wuce naira 10,000 ba, to dan nawa ne? Kuma in yaron ya sangarce kuma kafin ka gano kan yaron nawa zaka kashe, sannan ka zo tashi a naziri da primary da secondary da jami'a nawa zaka kashe, to ga abin da kake nema asali na albarka. Ai irin wannan duk mutumin da ya damu da shi zai yi don ibada, ka san Allah daga ran da matarsa ta dauki ciki zai sa a dashi idan ya san shi talaka ne, saboda ya dauki haihuwa da muhimmanci. Amma wanda matarsa za ta zo ta kusan haihuwa, wai yanzu yana roƙon a bashi abin suna, yanzu ana roƙon a bashi, wannan ai ba da gaske yake yi ba. Ai wanda ya san ɗa da muhimmancin ɗa, za ka je ka fara tanadi tun lokacin da yadda ka yi tanadin auren uwarsa, haka za ka yi tanadi a kan haihuwarsa. Kana so yaron ya albarka, kana so kai in ba kai arziki ba shi ya yi ku samu, ya risu ni wai ya risu min ali yaquba, ba kashe kuɗi ba kuɗi ya zo? Ku cire kuɗi ku yi sadaka idan aka yi muku haihuwa da gaske. Yawan abin da ka kashe, yawan shagalinka. saboda haka ya kamata ku dauka da muhimmanci gaskiya wannan sadaka da yana daga cikin sunoyi da mutane ba sa yi kai ka samu mabukata ko mutum biyar ka ba su 2,200 kace ai addu'a an yi mun haihuwa yafi akan ka kullo dan goro ka zo ka samu liman kace a ba wani ma ba ya ci goron ma a ce je kyautar kuma ana addu'a yana gangan bibe maka addu'a ba amma in ka ba mutum abu da gaske zai ce wannan da gaske ke bari a maka addu'a ko ka dauko ragon gaba ɗaya ka zo ka sa a babbake a kofar masallaci mutum yana fita a masallaci ana yanka nama ana bashi ana ce aiwa yaro addu'a a wannan yaro ka san zai sha albarka haka ake yi ana yi da gaske ne ba wai za ka zo ka dauka da gaske ake yi ba wata baiwa da Allah zai maka sama da ɗa balla musamman kuma ce ɗa mai albarka sannan bayan wannan sai kuma maganar aski shin aski ana yi wa namiji da mace ne ko kuma namiji kadai malikiya suka ce ana yi wa ɗa namiji da ƴa mace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu gula kowane yaro saboda haka ya hada namiji da mace amma wasu malamai suka ce a banda mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gulam gulam kuma yaro namiji ne inna nubashiruka bi gulam ismuhu yahya kaga namiji kenan shine gulam sannan suka ce gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aski wa mace ya ce duk wata mace da ta aske kanta to akwai tsinuwar Allah a kanta idan da ganganta yi saboda haka kaga mutum ba zai je aske kan ƴarsa ba amma namiji za a masa aski duk da cewa wasu malamai suna gani duka ɗaya ne amma dai ni abin da ya fi rinjaye a wurina shine namiji a masa aski mace kuma ba sai an yi mata ba amma za a bada sadaka a madadin gashin nasa kaga sadakar ta yafi yawa matun da gashin ta yafi yawa sa'an nan kuma wannan dukansu a ranar suna ake yi to daga nan kuma sai sauran abin da ya sabaka kuma na batun tarbiyyar yaro ina tsammani dai da dan wannan bayanin ka fahimci abubuwan da suka dace da sunna wanda ake yi dangane da yaro idan an haifa Allah ubangiji ya albarka sannan ya ce mai matsayin azumin wadda ta yi amai sau uku shin tana da azumi ko ya karye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'ahu alqai'u fala qada'a alai wa man istaqa'a falyaqdi duk wanda amai ya rinjaye shi ya zo masa da kansa yayi ba komai a kansa amma duk wanda ya kakalo amai ya jawo shi to wannan sai ya rama azumi haka idan aman zuwa yayi ba ke kika kwakalo shi ba to wannan babu komai ko sau nawa ne amma duk wanda amansa shi ya jawo aman to wannan sai ya rama azumi mai hukuncin wanda azumi ya shekara a kansa bai yi ba idan mutum ana bin sa azumi to yayi kokari ya rama don Allah ce fa'idatu min ayyamin ukhra kuma mutum yayi kokari kafin wata shekara kamar yadda Nana Aisha ta ce takan jinkirta sai zuwa Sha'ban kaga dai ba za ta bari ya kai wata Ramadan ta dawo ba kenan haka ya kamata mutum ya gama biya wa dainullahi ahqqu an yuqda amma idan mutum yayi sakaci bai biya ba har wani wata Ramadan din ya zagayo bayan wancan to nan fatawar Abu Huraira da fatawar Abdullahi ibn Abbas da wasu cikin sahabbai shine mutum zai rama azumin kuma zai ciyar penalty na makara kenan zai rama azumin guda biyar din da ake bin sa ko ake binta sannan kuma zai ci da mutum biyar ya ake ciyarwa shine mutum ya ba su abinci danye mudu dai shine nisfu sa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Ka'ab ibn Ujra li kulli miskinin nisfu sa idan kuma ba danye zai bayar ba zai bada dafaffe ne to abincin mutum daya mil daya da zai ishi mutum shikenan ya zama azumi ya zama madadin azumi abincin rana ko abincin dare duk ya halatta shi halatta mutum ya sallar isha'i kawai ya koma gida ya yi karatun alqur'ani a madadin tarawihi in kana tambaya akan ya halatta bana ba wanda zai ce maka haramun ne ma kuma dai mutum bai samu sunna ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum yayi salloli a cikin dare na Ramadan, karatun Qur'ani daban, sallolin dare kuma daban. Kai ta karatunka da rana da daddare kuma kai ta salloli, shine abin da yafi. Sannan wannan take cewa ita budurwa ce, duk samarin da suke zuwa wajenta sai maganar iskanci, ita kuma sai ta tafi gida ta ce wannan abin yana damunta, ita ba yar iska ba ce kuma ba ta shigar banza. Sai ki rinka tantance waye ne tun farko in ya zo wurinki kafin ma ki saurare shi. Sannan yadda kike yi, Allah ya miki albarka, kina ganin cewa mutum ba mutumin arziki ba ne ki yi banza da shi, ki yi watsi da shi. Amma wanda zai zo da niyyar aure tun kafin ya zo ma za ki iya gane. Ɗaya daga ciki shi ne ya fara zuwa ya bi ta wa'atul buyuta min abwabiha, ya bi ta wurin iyayenki, akwai alamar gaskiya. To shi ma sai an tantance, akwai wanda zai je wajen iyayen don ya yi rashin gaskiya. Allah ya tsare mu. Sai kuma wanda ya ce ya halatta yana fila raka'a 100, ya halatta ka yi 1000 ma, don hana ka sallah ne. Amma yanzu ba batun ya halatta ba, shi in na ce ya halatta za ka iya ne? Kai iya abinda za ka iya, kar ka tsora wa kanka wani abu da Allah bai tsora maka ba. Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu, yace ku yi iya abinda za ku iya, kar ka ce wa kanka wai za ka je kai raka'a 100, amma in kaga za ka iya kai biyu, kai sallama kai biyu, kai ta yi ko nawa ne za ka yi, kai ba da iyaka. Yace wata mace ce tsora minti 30 a sharuwa, sai ga jinin al'ada ya zo mata mai matsayin azuminta, azuminta ya kare. Ko tsora minti 5 ne ma, azuminta ya kare. Ishi ruwan da ta yi kuma Allah zai ba ta lada, amma dai azumin kan za ta sake. Yace yana buƙatar a masa cikakken bayani akan wankan tsarki da wankan juma'a. Wanka ne kawai bambancinsu shine niyya, kawai ka yi wanka ko ina ka wanke a jikinka tare da niyyar wankan tsarki ko wankan juma'a, shi kenan. In kuma kana so ka yi irin na sunna, to sai ka yi matakai guda 5. Shine na farko ka wanke hannayenka guda 2, na 2 kuma sai ka yi alola, na 3 kuma sai ka wanke kai, na 4 kuma sai ka wanke jikinka gaba daya, na 5 kuma sai ka wanke kafa, shikenan. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Tambaya ta gaba yace mutum ne ya saki matarsa a cikin bacin rai ta uku kuma yana so ta koma, ya zai yi? Sai jira ta, sai ta je ta auri wani, ta tare, ya jira waccan maransa ya ɓaci. Sannan waccan ɗin idan ransa ya ɓaci, ya zama irinsa, ya kasa haƙuri, ya sake ta. Sannan da ya sake ta kuma ya zama irinsa, ya bar ta har ta gama idda ba tare da ya dawo da ita ba, to daga nan shi ne hatta tankiha zaujan ghayrahu, sai ya iya sake aurenta. In ba wannan ba kuma ta haramta gare shi har abada, ta tafi kenan. Na ƙara jan muku kunne akan saki, na ƙara jan muku kunne akan saki. Ka je ka samu wata 3 ko wani ma shekara 3 kana neman mace, a ta bin protocol kafin a daura aure, a ta sa kwanan wata, kai ta kirga kwanakin kana ta save the date. Amma a zo a yi aure, kai kuma ka zo a rana ɗin ka zo ka sake ta. Ranar da za a daura aure, sai da aka kira baba, aka kira uwa, aka kira wane ne, aka kira wali, aka kira liman, aka yi ta addu'a, kai kuma ka zo rana ɗaya ba liman, ba ladan, ba kowa, kai ka zo ka sake ta, kai mahaukaci ne. Aure yana da girman da ya kamata ka turo da yadda aka faro, in za ka rabu da ita ka bi ta irin yadda aka faro. Allah ya ce in ba za ka iya ba fa ba'athu hakaman min ahli wa hakam, ka kira ɗan uwa sai a zauna a taya ka. Duk wannan kai duk ka tsallake su, ko ka je ka sake kuma ka zo kana tambaya ta, ta tafi kenan. kuma sai mutun ya tafka sai zai ce maka ransa ne ya baci ha to wa yake yin saki a cikin fara'a kuma ba sai ransa ya baci yake yi ba to ko don ranka ya baci shike ne ka dauki wuka sai ka daba wa cikin ka ashe ka san me ya kamata kai yace wai yana yawan tunani a cikin sallah ko a karatun qur'ani an ce masa ya dinga nutsuwa idan ka tunanin kabari ko lamarin kiyama amma shi fa duniya kasa daina abuwa biyu ne ko dai imanin ka ne yake da rauni ko kuma kana da wani matsu na waswasin shaytan to nan kuma sai kai ta yin rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduru duk wanda shaytan ya kawo masa ziyara ba in ma yan zakarnaka min shaytani nazghun fasta'id billahi sai nemi tsarin Allah daga shaytan idan kuma raunin imani ne sai nemi asbabu ziyadatul iman imanin sai karu wanda yace ai masa bayani akan karancin sadaki shi yaje wani daurin yana tarkitar da shi yaje wani daurin aure limamin ya daura aure akan sadaki naira 100,000 kuma daga bayan an gama sai yake cewa shi duk wanda ya sake kawo masa daurin aure bai kai nisabi ba zai daura auren ba to shi menene hukuncin daura auren da sadaki bai kai nisabi ba a masabar malikiya aure idan aka daura shi kasa da farashin sadaki rubu'u dinar to auren bai yi ba saboda su auren su akwai minimum value kafin sadaki ya inganta yanzu kuma ana kiyasta wannan akan naira 100,000 da wani abu ko 140 ko makamancin haka so an da a masabar malikiya ne tsagwaron don aka yi aure a haka auren bai yi ba amma wannan masabar ita ce daidai ba ita ba ce masabobin sauran malamai wanda suka saba ma wannan su suka fi daidai da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sadaki bai da iyaka saboda Allah bai kebe wa iyaka sadaki iyaka ba cewa wa atun nisa asadqatihinna ku ba wa mata sadakokin su sai bai fadi yawan sa ba da Allah yake ayi sallah sai fadi yawan yanda za a yi da yace ayi azumi sai fadi yawan yanda za a yi da yace ayi aikin haji sai fadi yawan kwanakin da ake yi da watannin amma wannan da ya fada sai bai fadi nawa bane zaka ba iyaka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fadi nawa bane Allah yake komin yawan sa wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai fadi mafi karancin sa ba hadisi ma ya inganta kamar da aljama'a suka ruwaito ya daura aure ma wani mutum bai ma kawo kokobo ba saboda matar ta yarda kokobo bai kawo ba yace je kawo sadaki yace bai da shi yace to ba ta ko zoben bakin karfe inda za a yi zobe da karfe bakin karfe nawa za a sayar yace naira 100 ko naira 50 ko irin na wasan yaran to ko shi yace ne mun ce shi bai samu ba sai annabi yace haka za a yi auren tunda matar ta yarda sai ce mallaktuka ha bima ma'aka min alquran idan baka da kudi tilawa ka tace ce ka tunda yana da tilawa aka gwada sai da gwada shi ne ji akwai tilawa sai ce to an baka ita da tilawar ka saboda haka duk abin da yake da kima kuma aka yarda da shi shine sadaki idan miji ya zo yin aure sai matar ta ce sadaki na naira 5 naira 5 ina ce abinda za a sai sweet kenan kawai a shago sai ta ce ta yarda ba zai saya ba to ina ce dai naira 5 kudi ne to ya halatta idan kuma ta ce sai naira biliyan 1 sai ka biya shi ma ya halatta shi ma ya halatta naira biliyan 1 kuma kana daukanta a mota aka rube mota jim kadan sai ga kun fito ka ci sadakin ka ko kuka shiga wani daki kuka yi shawara kuka bude kofa sai aka ce yaushe ne biki sai kuka ce mun yi shawara akan biki ne ka ci sadakin ka da kuka shiga shikenan ko nawa ne inda zaka sake ta a lokacin ta ci kudin nan duka saboda ka sadaki baya yawa ko baya kadan shine abin da ya fi dacewa da sunna shi ma wannan malamin da yace idan aka dawo ba zai sake daurawa kasa da haka ba ya nuna cewa wanda aka yi na yau ya inganta kenan ai ne yau din bai kai nisabin ba kuma yace yayi domin sa na gobe bai yi ba an fahimta sadaki bai da iyaka in dai akwai yarjejeniya shikenan akwai sauran yan tambayoyi amma lokacin mu yayi za mu tsaya daga nan sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka karanta kuma muka amsa daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure kuma Allah ya yafe mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.